من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Lahadi, daren Litini. Amma yau 30 ko? Yau 30 ga watan Al-Muharram. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444, daidai da 28 ga watan 8 iladiya shekara 2022. Ga mu Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa a sake hada mu a wannan wuri mai albarka, a wannan masallaci na Usman bin Fodi, a wannan gari mai albarka, garin Wara, domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'a'uha. Kamar yadda muka sani, a jiya mun kai karshen Ahkamul Jana'iz, karshen hukunce-hukunce na abin da ya shafi jana'iza, tun daga harkon rashin lafiya har zuwa cikawa, har zuwa a ƙarshe ziyarar makabarta da abubuwan da aka hana na ziyarar makabarta. Gwargwado mun ji bayani da malam ya yi, bal da tattaunawa da tsokaci a kan abubuwa da dama, wanda wani bi ma sai kusan kamanta da maudu'in da ake ciki ma, saboda bayani da kawo bayanai na malamai daban-daban da tabbatar da abin da suka faɗa, ko yi musu nakadu akan abin da suka faɗa ta hanyar dalilai da hujjoji. To dama, kamar yadda muka sani, malam ya kasa littafin ne zuwa gida biyu. Kaso na farko shi ne muka kammala mafi yawa daga cikin littafi ɗin, kuma shi ne dalilin da ya sa wallafa littafin, shi ne hukunce-hukuncen jana'iza kamar yadda muka sani. Kaso na biyun shi ne abin da ya shafi bid'o'in da ake aikatawa, wanda ake danganta shi da addini, in ma dai ya kasance kafin mutuwa ko bayan mutuwa. Wa'annan bid'o'i ne malam yake ganin cewa bayan kammala hukunce-hukuncen jana'iza ɗin da abin da ya tabbata a shari'a da abin da bai tabbata ba, duk aka fitar da shi, to domin kammala littafin ko kuma littafin ya zama ainihin kammalalle sosai sosai dole a zo da wayansu abubuwa da ake aikatawa wanda babu dalili a shari'ance akan su amma mutane ke daukan cewa shari'a ce balma idan mutum bai yi ba suna ganin yayi kuskure ko yayi laifi to akwai abubuwa da dama da ake yi wanda malam ya fito da su daga cikin littattafai daban-daban daga cikin a wurin malamai daban-daban don ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwan ba su da asali a cikin addini ko dai ya kasance asali kwata-kwata babu su ko kuma ya kasance an tabbatar da su ne da waɗansu rubabbun hujjoji waɗanda ba su da asali a cikin addini to shi yasa malam ya hada shi da wannan wanda shine insha Allah yanzu zamu fara karatu a kansa kuma fatan mu shine Allah madaukakin sarki yayi mana muwafaka ya datar da mu da daidai wurin kokarin bayani da fassara abubuwan da malam ya kawo anan malam yake cewa bid'ul janais bid'o'i da ake samu dangane da mas'ala ta janaiza malam yake cewa wa inni tatmiman li fa'idatil kitab saboda a samu cikakken fa'ida ko kuma cika fa'idodi na wannan ainihin littafi balaki ra'aytu an atbi'ahu bi faslin khas bi bid'il janais alayki cewa na ga ya dace cewa an bi shi da wani fasali na musamman wanda zai bayani akan bid'o'i da ake samu dangane da abin da ya shafi mu'amala da gawa ko kuma kamin mutuwa kai ya kuna muslim minha ala hazrin wa yuslimu lahu amaluhu ala sunna wahdaha saboda ainihin me musulmi ya kasance akan takatsantsan na abubuwan da zai wa yuslimu lahu amaluhu ala sunna wahdaha mai mika aikin sa ga sunna kawai ita daya ma'ana aikin sa ya kasance ya mika shi ne ga sunna kawai babu bid'a a ciki saboda me ya san bid'ar saboda ya guje wa bid'ar don ba yadda za a yi ka guje wa abu ka guje wa hadarin abu ba tare da ka san abin ba amma ne ya istishhadi da cewa wa sha'irul haqim yakun wani mawaki ma yake cewa arabtu sharra la li shar lakin li tawqih wa man la ya'rif al khair min al shar yaqa fi ana yake cewa bai istishhadi da wannan baiti wannan mawaki yake cewa arabtu sharra na san sharri ne ba'ana na koyi sharri ne la li shar ba wai don in sharrin ba naji na fahimci menene sharri ko na koyi abin da yake sharri ne ba wai don in sharrin ba lakin li tawqi saboda in kiyaye shi ana kada an auka cikin sharri ne shi yasa na san menene sharri kaza sharri ne kaza sharri ne kaza sharri ne na yi kokari na san su saboda me kada in auka cikin su ba yadda za a yi a ce baka san abu ba kuma ka samu tabbacin cewa ba za ka auka cikin wannan abun ba yana da wuya wani bi mutum kan auka abu da gangan ya sani wani bi kuma yakan auka ma abin ne saboda bai sani ba kaga kenan ashe sanin menene sharri ka bambanta shi da alheri na abu ne wanda yake wajibi don ka kiyaye shi wa man la ya'rifu khaira dun mutumin da bai san alheri ba mina sharri daga sharri ba bai iya bambanta tsakanin sharri da alheri ba to ya qafi tabbas zai auka ma sharri ne dole ka san menene sharri menene alheri gudun kada ka auka wa sharri ne don ka tsayo akan alheri wannan shine dalilin da ya kawo haka wannan ba ma magana ainihin wannan mawakin ba kawai hatta hadisi ma ya tabbata daga akan haka shine malam yake cewa fi hadisi Huzaifa bin Yaman qal ya zo a hadisin Huzaifa dan Yaman yake cewa kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khair yace mutane sun kasance kowa yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da alheri menene alheri abinda kowa sauran mutane ke tambayar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Uzaifa yace wa kuntu as'alu anish sharr, ni kuma duk lokacin da na tashi sai in tambaye shi menene sharri, dan gane da sharri me yasa yake cewa mahafatan an yadurkani, saboda tsoron kada ainihin me kada wannan sharrin ya riske ni, kada in je in auka cikin sharri. Wannan shi yasa nake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gane da sharri a lokacin da sauran sahabbai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da alheri, don kada ya auka ciki, kada sharrin ya riske shi. Hadisi ne wanda Imam Buhari ya fito da wannan hadisi, juz'i na 13 da kuma shahi na 29, da dai sauran malaman hadisai akwai wanda suka fito da shi banda Imam Buhari. Saboda haka ga abinda ainihin sahabi Huzaifa yake cewa, kullum in yazo fadan manzon Allah shi ba abin da yake tambaya da sai sharri, kai ta ba maki me yasa ce gudun kada ya auka wa ainihin sharri din. Allah madaukakin sarki ka kare mu daga sharri. To bayan malam ya mukaddima da wa'annan maganganun da istishhadi da wannan baiti da kuma kawo na hadisi na Huzaifa, sai malam yake cewa walaula annal fasl mushara ilayhi kanat madatuhu jahizatun indi, ba don dai wannan babin ko kuma fasalin da nayi ishara a kansa me yayi shi shine bid'ul janais, ba don dai dukkan abin da ake bukata a tattaro shi ayi babin yana nan shirye a wuri na ba, ma'ana ma na riga na tanade shi, ba don haka ba. Lamma tasa'a waqti la'ana li jam'iha wa ilhaqiha bil kitab, da lokacin da nake da shi a yanzu ba zai ishe ni ba wurin tattaro madar, wurin tattaro dalilan, wurin tattaro abubuwan, balle kuma in ilhakin sa da wannan littafi, ma'ana in hada shi da wannan littafi. Kada ka manta a farkon mukaddima din sa na littafi ya nuna kwatsam kawai aka zo aka neme shi ya wallafa wannan littafi, bal ma an zo ne irin zaman nan da ake yi na ta'aziyya, sai wani dan uwa yake cewa to ya kamata ya wallafa wani dan risala, dan takaitaccen littafi haka wanda za a rarraba shi nan ga waɗanda suka zo zaman ta'aziyya, saboda ya yi amfani da wannan lokacin a ilmantar da su me shari'a tace dangane da jana'iza, dangane da abin da ya shafi mas'ala ta jana'iza. To duban haka sai ga abun aikin ba na wasa bane, aikin yayi ƙarfin a ce a daidai dan wannan zaman a wallafa wannan littafin a rawa. Na farko dai littafin aikin yayi ƙarfin a ce a yi shi dan a cikin dan risala kawai, dan wani dan littafi kawai yayi ƙarfin nan. Sannan kuma babu lokaci a daidai wannan lokacin da bai wuce kila kwana bakwai ko kwana kaza ba a hada littafi, a hada matsaloli na jana'iza yake ganin abun bai yiwuwa. Saboda haka ya gaya wa wanda ya nemi haka, ya karbi ya nuna masa uzurinsa kuma ya yadda da uzurin. To amma dai daga baya sai zai ce ya neme shi ne ya dai fara a dai ya sa dan ba akan wannan abin, shi ke da sai fara a can ne zaka je na cewa sai da ya dauki wata uku ba dare ba rana, kawai abinda zai sa shi ya rabu da rubutu ko bincike akan wannan shine kawai bukatar da babu makawa a kanta, irin cin abinci ko bacci shine kawai. Amma wata uku din nan dare da rana yana bincike akan wannan ainihin matsala, yana tattaro waɗannan matsalolin gaba ɗaya. To shine yake cewa a lokacin da ya kammala littafin a daidai wannan lokacin, ba don dai wagga babin ko kuma wannan fasalin duk ya riga kamin ma wannan matsalan ya riga ya shishirya abin da ya kamata a shishirya ba, to a daidai wannan dan wata uku din nan da yayi wurin wallafa littafin da ba zai ishe shi ya tattaro waɗanga abubuwan da ya tattaro na abin da ya shafi bid'o'i na jana'iza ba, da ba zai ishe shi ba ko kuma ya listar da shi da wannan littafin. Sai yake cewa walakin da hadiratu indi, sai dai abin ai sa'a da cewa dukkan waɗannan matsalolin abin da ake bukata akan wannan fasalin dama ya riga ya tanade shi, ya riga ya shirya shi yana nan shirye. Bal ma yake cewa wahiya juz'un min madatil wasi'atin kuntum shara'tu fi jam'iha, yake ce yana daga cikin wani tsari ne da yayi ko kuma wata mada ne da dama ya shiga tattarawa, ya shiga shishiryawa. Munzu sana fa akthar, sau fiye da shekara ɗaya ko fiye da shekara ɗaya yana tattara abubuwan da suka shafi bid'a ba ma na jana'iza ba kawai a'a na bid'a da ta shafi addini gaba ɗayan ta gaba ɗaya to ayin sa'a ya fi shekara ɗaya yana tattaro waɗannan abubuwan ya riga ya shirya su ko fiye da shekara saboda mai li wallif minha kitaban saboda in wallafa wani littafi da ya tattaro abin da ya shafi ainihin mai yajma'ul mukhtalifil bid'i wanda zai tattaro ainihin bid'o'i daban-daban addiniya na addini gaba daya yasluhu an yakuna qamus laha bal ma ya dalilin littafi zai yi ma a ce masa qamus ne na bid'a dukkan abin da kake bukata na bid'a ko bayanin bid'a ko bid'o'i da suka shigo a cikin addini to inda zaka je littafin zaka same shi gaba daya to an yi sa'a a lokacin da wagga mas'alar ta bijiru ya riga ya fara wannan aikin fiye da shekara guda ya fara tattarowa to kaga yanzu da yake sun da ya tashi wagga fasalin kawai zuwa ya je dibo waccan kawai ya sa ana ba wai sai da ya tsaya a wannan lokacin ne ya tsaya bincike da sauransu ba da wannan lokacin ne to da babu yiwuwa yi wannan aikin a wannan lokaci istakhrajtuha min asharatil kutub yace na fito da wannan ainihin bayanan ko kuma waɗannan ainihin bid'o'i na addini bi asharatil kutub agomman littattafai littattafai masu yawa ba littafi goma ba ma agomman littattafai da yawa ka iya cewa 20 ka iya cewa 30 ka iya cewa 40 abinda dai kama daga 20 zuwa sama dai haka ya riga ya fitar da ainihin abubuwan da suke bid'o ya nazarin waɗannan littattafan ya tattaro dalilai akan waɗannan abubuwan gaba daya wa kana qad baqiya alayya qira'atu bid'ati kutub ukhra yace akwai littattafai ba da yawa kuma waɗanda suka rage waɗanda ma bai ma nazarin su ba gaba daya li ansarifa ba'da zalika ila tartibiha da zaran na gama waɗannan nazarin waɗannan littattafan dama mun fata shine in shiga tsatsara waɗannan ainihin bid'o'in wa ta'lifiha da wallafa su gaba daya ma'ana kamin wagga mas'ala ta taso ya riga yayi nisa ga wancan aiki ya riga ya tsara cewa zai wallafa wani littafi da ya shafi dukkan wani bid'a da ya shigo cikin addini akan matsalan janaza ne akan matsalan aure ne akan matsalan sallah ce akan matsalan menene dukka bid'o'i na addini gaba daya ya riga dama ya fara shishiryawa zai tattaro wannan bid'an yayi wani littafi na musamman da ya shafi wannan bid'o'in gaba daya to kwatsam ana cikin haka ne sai ga wagga bukatar ta taso to kaga tunda ya riga ya fara waccan to zai masa cikin sauki zai dibo sai ya mara manan ko kuma ya sa anan saboda shikenan sai a ci gaba malam yake cewa walakin ni saraftu anha sai dai saboda wala Allah saboda wagga bukata da ta taso sai na dan jingine wancan tukun waccan aikin da na fara sai na jingine shi saboda wagga bukata ko kuma wata bukata ta wata faktanamtu hazihi almunasiba sai nayi amfani da wannan ainihin munasiba din wannan dama wastakhrajtu mimma indi sai na fito da abin da yake wuri na mimma da tilfaslil mazkur daga wannan ainihin mada ko kuma abubuwan da ake bukata na wagga fasali da muke so mu yi magana akai wanda dama ya riga ya tattara sai ya fito da shi ainihin kawai warattabtuhu ala tartibil ladhi fi niyyah sannan kuma na jera shi jira wanda yake a niyyata an yakuna asluhu alaihim kama satarahu cewa asalin ya kasance kamar yadda zaka gane shi da fito da shi na tsara shi haka nan kamar yadda dai tsarin yazo kamar yadda zaka gane shi yanzu wannan dama ita niyya da in tsara ta ainihin akan haka dai wa huwa anni ankulu albid'atu min alkitabi allazi istakhrajtuha minhu cewa tsarin da nai shine zan fito da kowane bid'a zan fito da shi zan tsara shi kuma zan tsara cewa ga littafin da na fito da shi a ciki na samu wagga bayani ne daga littafi kaza kuma in ma ta kama zan ce a juz'i kaza a shahi kaza duk tsara shi ainihin akan haka bi nassihi aw ma'anahu ko dai in zo da nassin abinda mai littafin ya rubuta kai tsaye daga cikin littafinsa ko kuma in zo da ma'anarsa duk wannan zan yi tsari da nake ne sun ba aqubuha bi ishara sannan a karshe in zo in ishara ila rakmul juz cewa ana debo shi ne a littafi kaza a littafin ma a juz'i na kaza wa safatu min kuma in bayani cewa a cikin shafi na kaza anan na dauko wannan bayani nan aka yi bayani akan wannan cewa wannan abin bid'a ne fa in lam aqubha bi shay idan ka ga na tsaro na ce kaza bid'a ne kuma ban kawo maka cewa na fito da shi a littahi kaza bane a juz'i kaza bane a shahi kaza bane fadhalika isharatun wannan ishara ne ila anna hamini cewa wannan fahimta ta ce kaza da nace ma bid'a ne kuma ban kawo maka cewa nazo da shi ne daga littafi kaza ba littafin ma a juz'i kaza ba a shahi kaza ba to wannan ina maka ishara ne cewa wannan daga wuri na ne ba wai daga wani wuri na dibo shi fahimta ta ce ta nuna min cewa wannan abin bid'a ce wa ada ilaiha ilmi annaha min albid'a ilmi na fahimta ta ce na fahimci cewa wannan abin bid'a ne to irin wannan idan na kawo ba zan ce maka cikin littafi kaza ba ko a juz'i kaza ko a shahi kaza ba a'a sai dai in shiru kawai bale ce wahiya qalilatun jidda amma ire-iren waɗannan in ka biyo mu za ka ga cewa ɗan kaɗan ne ƙwarai da gaske ba su da yawa a ciki bi nisbatil ma'limada dangane da ainihin wannan madar da na tattaro madatul fasli ma'ana wannan mada ko kuma abin da ake bukata na wannan fasli al-gazira wanda yake mai yawa aul kitab ko kuma wannan littafi dangane da ainihin littattafan da na tattaro madodin a ciki za ka ga ainihin idan ka kwatanta shi da abin da na kawo ma cewa na ciro shi a littafi kaza na samu shi a littafi kaza a juz'i kaza a shafi kaza to inda za ka kwatanta shi da abin da na shiru ban ce haka ba za ka ga ainihin wannan shiru din ban ce komai ba dan kadan ne ƙwarai da gaske ba'ana galibin abin da zan faɗa a nan galibin abin da za a kawo maka a nan abubuwa ne waɗanda mafi yawansu ya ɗibo su ne daga waɗansu littattafai kuma zai ma ishara da littattafan da ya ɗibo akan su akan haka bala ya ce wa qabla shuru'i fi sardiha kamun mu fara jawo waɗannan ainihin bid'o'in mu fara kawo waɗannan bid'o'in labudda min zikril qawaid wa usas dole ne za mu kawo waɗansu ƙa'idodi da waɗansu ginshikai allati buniya alaiha hazal fasl waɗanda aka gina wannan fasali a kai ma'ana fasalin mai bid'ul jana'is taba'an li asl saboda bin asalin abin da ya kamata yadda abin da ya kamata ya fito bala ya ce fa aku sai in ci innal bid'ata almansusa ala dalalatiha min ash-sha'ir hiya ka sani cewa bid'a da nassi ta zo akan su cewa ainihin batace su ne waɗannan bid'o'i kuma akan su nake ma'ana akan su nake waɗanda tsari waɗanda ka'idodi ne ka rike su dukkan wani abin da nace ma bid'a a nan na ce masa bid'a ne lura da ɗaya daga cikin waɗanda ka'idodi ke sa na ce masa bid'a abu na harko kullu ma arada sunna min al-aqwali wal awl af'al awl aqaid walau kanat an al-ijtihad walau kanat an al-ijtihad yace abu na harko ka'ida ta harko yake cewa abinda nake ce ma bid'a ko kuma abinda zan tsara a matsayin bid'o'i a nan ka'idar da rabi ita ce kullu ma arada sunna dukkan abin da ya saba ya ci karo da sunna min al-aqwal na daga zantuttuka awil af'al ko kuma ayyuka awil aqaid ko kuma aqidodi walau kana ta ijtihad koda ko an samu wannan abin ta ijtihadin wani ne ya yi ijtihadi ya zo da shi to koda akan haka aka same shi matukan ya ci karo da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin bid'a ce kuma akan haka nake cewa bid'a ne abu na ɗaya kenan abu na harko kenan ana duk abin da ya ci karo da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan koda ko wani ne ya yi ijtihadi ya zo da shi abu na biyu kullu amrin yataqarrabu ila Allah bih dukkan abin da ake yi saboda ayi taqarrubi zuwa ga Allah da sunan ibada da suna ana yin shi ne da sunan ibada kuma wa qad naha anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya riga ya hana abin to wannan abin a wurina bid'a ne saboda haka duk abin da kaji nace bid'a ne ko dai saboda akan wacce ka'ida ta farko ko kuma akan waga ka'ida ce na ce masa bid'a ne saboda ya ci karo da ainihin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na ce masa bid'a ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hana abin abu na uku kullu amrin la yumkinu an yushra illa bi nassin aw tawqif dukkan abin da bai yiwuwa a shar'anta shi sai da nassi, a ce shari'a ne sai da nassi, ko kuma ayi tawkifi akan sa, wala nassu alaihi, kuma aka waye gari babu nassi akan sa ne. Ma'ana abin da yake nufi, dukkan abin da yake ko dai a samu nassi da ya tabbatar da shi ayi aiki da shi, ko kuma ayi tawkifi akan sa a tsaya ba tare da ayi aiki da shi ba. Idan ko aka waye gari babu wani nassin da yazo akan sa, to wannan abun ainihin fa huwa bid'a, wannan ma ainihin bid'a ne. Illa ma kana min sahabi, sai abinda aka samu daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kan abinda aka samu daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko babu wani nassi na Alkur'ani, ko babu wani nassi na hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ba ma ci masa bid'a. Dauki misalin kiran sallar Juma'a da ake yi na harko. Ai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin sa. Wane ne yazo ya shar'anta shi? Shine Sayyidina Usman yazo ya shar'anta shi akan haka. To kaga irin wannan a wani mu wannan ba bid'a bane, saboda ya fito daga wa? Ya fito daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da shi ne yake cewa dukkan abin da yake da bukatan nassi kamin a shar'anta shi, ko ayi tawkifi akan sa, ma'ana a bashi tunda babu nassi. To in dai aka shar'anta shi babu nassi, in wani yazo yace ayi shi babu tare da nassin ba, to mu a wurin mu bid'a ne, sai in wani sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To in kan sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to wannan mun sallama ba za mu kira shi da sunan mai bid'a ba, saboda ya kai matsayinsa ya kai akan haka. Abu na gaba, ma ulsika bil ibada min adatil kuffar, dukkan abin da aka ainihin haɗe shi da ibada, aka ce shi ma ibada ce daga cikin al'adun kafirai, to wannan kan mu a wurin za mu fito da shi a duk abin da ya kasance haka, to bid'a ne, kuma za mu ɗauke shi a matsayin bid'a ne. Wannan ka'ida ce ta asali. Idan kana son ka san menene bid'a, to waɗannan ka'idodin su ne za ka bi. Shi yasa yake cewa za a bi ka'ida ce wacce take ta asali na tabbatar da cewa kaza bid'a ne. Abu na gaba, ma nassa ala istihbabihi, ko kuma ma nassa ala istihbabihi ba'dul ulama siyama mutaakhirina min, dukkan abinda aka zo aka ce maka mustahabbi ne, aka ce maka kayi shi mustahabbi ne, ma'ana sashi daga cikin wa'ansu malamai suka ce mustahabbi ne, musamman ma idan ainihin malamin ko malaman suna daga cikin mutaakhiri, suna daga cikin wa'anda suka zo daga baya, kuma wala dalili alai, kuma babu dalili a kansa da zai tabbatar da cewa mustahabbi ne, to shi ma wannan abun bid'a ne. Abin nufi ba yadda za a yi abu ya kai matsayin mustahabbi a shari'a sai da dalili, dole sai da dalili. To idan ko babu dalili akan sa, sai wani yazo ya ce ainihin ai abin mustahabbi ne, kuma ba tare da ya kawo dalili ba, to wannan abun bid'a ne, ka'idar asali kenan. Saboda haka wannan abun bid'a ne, musamman ma in malaman ma ko kuma malamin yana daga cikin mutaakhiri waɗanda suka zo daga baya. Abu na gaba, kullu ibadatu lam ta'ti kayfiyatuha illa fi hadisi da'if aw mawdu, dukkan wata ibada da kayfiyatta, ga yadda za a yi ta, ga adadin da za a yi ta, ya zo ne a cikin hadisi da'ifi ko kuma mawdu'i, to wannan ma aikin bid'a ne. In dai ya zo da cewa a zo a yi shi adadi kaza, ko a yi shi da kamanni kaza, ko a yi shi a wuri kaza, amma abin da ya tabbatar da hakan shi ne wani hadisi ne wanda yake da'ifi, ko hadisi ne wanda yake mawdu'i, to wannan abin ainihin mai bid'a ne. Saboda haka yana nan a matsayin bid'a, saboda ba a tabbatar da sunnar abu cewa abu sunna ne da hadisi da'ifi ko hadisi mawdu'i. Idan kuma hujjar da za a tabbatar da cewa abin sunna ne, hadisi ne, mawdu'i ne, ko hadisi ne da'ifi ne, to wannan ma abin ainihin bid'a ne, saboda baya da asali a cikin shari'a. Don hadisi da'ifi ko hadisi mawdu'i ba zai iya zamo asalin da zai shar'anta abu ba. Abu na gaba, al-ghuluwu fil ibada, wuce wuri akan abin da ya shafi ibada, wannan ma nau'i ne na ainihin bid'a ne. abna gaba kullu ibadatu bi utliqahi shari'u dukkan ibada da shari'a tai itlakin sa wa qayyada hannasu aba mutani su suka zo suka yi taqyidin abun bi ba'dil quyud da sashi daga cikin wa'an su ka'idodi mithlul maqad misalin a ce ainihin cewa wurin abun ba za a yi shi ba sai a wuri kaza aw zaman ko ba za a yi shi ba sai a lokaci kaza aw sifa ko ba za a yi ba sai sifa kaza aw adad ko da adadi kaza in dai ba shari'a in ita shari'a ta yi itlakin abun ta ce za ka iya yin sa a ko ina to sai wani ya zo ya kawo ka'idan cewa a'a ba a yin sa a ko ina sai a wuri kaza to wannan abun bid'a ne ko shari'a ta zo da abun ta ce kowane lokaci kana iya yi sai wani ya kawo ka'idan cewa a'a ba kowane lokaci ba sai a lokaci kaza to wannan ma abun bid'a ne ko shari'a ta zo babu wani siffar da ta siffanta aikin da shi bata ce a yi shi da siffa kaza ba sai aka zo aka sanya masa siffa ko kuma adadi kaza sai aka zo aka sanya masa adadi to wannan duka a ka'ida ta asali wannan abun bid'a ne to saboda haka waɗannan ka'idodi su ne malam yake cewa zai bi a wurin tabbatar da cewa abu kaza bid'a ne duk abubuwan da ya kawo ko kuma zai kawo yanzu za mu karanta ya bi waɗanga ka'idodi ne waɗanga ka'idodi yake a kansu shi yasa ya ce ma abin ainihin bid'a ne ko dai ya kasance ya yi daidai da ka'ida ta farko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar har dai zuwa da ƙarshe ba dai zai fita ɗaya daga cikin waɗanga ka'idodin da aka lissafa ba malai ce wa tafsilul qaul ala hadhihi al-usul mahalluhu kitabul mustaqim a tsaya ayi bayanin abin dalla wannan abu ne kuma wanda yake bukatun sai an zauna an wallafa littafi na musamman akan sa amma dai a dunkule wayannan su ne ka'idodi da ya bi wurin tabbatar da duk abin da zai faɗa cewa bid'a ne ya bi ne yayi amfani ne da ɗaya daga cikin waɗanga aidin ka'idodi da ya faɗa insha Allah ta'ala fa nashra'u al'ana fil maqsud malam yake cewa yanzu ba mu shiga a cikin ainihin abin da maqsudin mu wayanda su ne ainihin ka'idodi fa qul malam sai yake cewa qabla wafat akwai bid'o inda ake yi kamin mutum mamaci ya rasu akwai wayansu abubuwa da ake yi wayannan abubuwan bid'a ne ba su da asali a shari'a saboda ɗaya daga cikin waɗannan ka'idodin da muka lissafa yanzu malam yake cewa abu na farko i'tiqadu ba'dhum anna ash-shayatin ya'tuna al-muhtadar ala sifati al-abawayhi fi zayyi yahudi wa nasara wa nasrani i'tiqadu ba'dhum i'tiqadin qudri aqida da wa'isu suke da shi anna ash-shayatin cewa shaydanai ya'tuna muhtadar idan mutun na batun mutuwa shaydanai za su zo masa ala sifati abawai akan siffan iyayensa ma'ana mahaifinsa da mahaifiyarsa fi zayil yahud a irin tufafi na yahudawa wa nasrani ko tufafi irin na krista cewa za su zo masa hatta ayuridu alayhi qulla millah liyudillu har sai sun bijiro masa da dukkan addinai din nan yahudanci ne kristanci ne maguzanci ne menene da sauransu me yasa suke yin haka saboda su batar da shi ya mutu ba akan addini musulunci ba yace akwai waɗanda masu wannan akida akwai waɗanda su akidar suke ne cewa duk wanda kaga zai mutu sai waɗannan shaydanan sun zo masa kuma sai sun bijiro masa da waɗannan addinan don su batar da shi don su raba shi da addini musulunci yace wannan bid'a ne ina ne ya samu wannan magana ina ne ya ga wanga magana mana yake cewa qala ibnu hajar al-haythami fil fatawa hadithiyya ya fada ibnu hajar al-haythami ya fada a cikin fatawarsa al-hadithiyya naqlan an suyuti shi ma ya nakalto maganan ne daga imamu suyuti lam yurid zalika yake cewa wannan abun bai zo ba ba shari'a bane ba addini bane to ka kamar yadda ya fada maka cewa duk abin da ya kawo maka a matsayin cewa bid'a ce sai ya yi maka ishara cewa to shi a wuri kaza ya gani kuma shi malamin ya zo da shi ne a matsayin cewa abin bid'a ne to abu na farko kenan yace idan ka duba a littafin Ibn Hajar al-Haythami zaka samu wannan ainihin magana a cikin fatawarsa wanda ake cewa al-hadithiyya. Shi ma ya samu maganar ne daga Imam Suyuti, yake cewa wannan abun ba shari'a bane, bai zo ba a shari'a kan haka, wannan ainihin wannan tatsuniya ne kawai, bai kamata a matsayinka na musulmi ya kasance ka kudurta wannan ba cewa gaskiya ne ba. Koda ka ji an fada, ka tabbatar da cewa ƙarya ce, bid'a ne, wani abu ne wanda ainihin kawai waɗansu suka ga dama suka ƙirƙiro da kansu, baya da asali a cikin addini, cewa shedanai za su zo wa mutum lokacin da zai mutu akan ainihin me iya shedanai za su zo masa akan siffan ainihin me iyayensa guda biyu, akan kawa ko kuma ainihin tufabi na Yahuda ko kuma na ainihin Krista, akan haka saboda su batar da shi. Yace bai tabbata ba, wannan bid'a ce, wannan ƙarya ne, wannan ba abba ne wanda yake shari'a zo da shi. Abu na biyu shine wad'ul mushaf inda ra'sul muhtada, akwai wa'inda suke da aqida a lokacin da mutum ke batun mutuwa sai a zo a kawo Qur'ani kusa da kansa a aji. Yace ma wannan bid'a ne, baya da asali a cikin addini, wannan baya da asali, wata kwata baya da asali a cikin addini kamar yadda ya faɗa. To kaga wannan me yasa yace bai kawo maka ainihin inda ya tsamo shi ba, kamar yadda ya faɗa duk abin da kaga bai tsamo, bai kawo maka inda ya tsamo shi ba, wannan fahimtar su ce akan haka. Gana babu wani dalili da ya nuna cewa idan mutum zai rasu a zo da Qur'ani daidai wurin kansa a aji, wannan ba bai da asali a cikin addini, saboda haka bid'a ce. Abu na gaba na uku shine talqinul mayyit li iqrari bin nabiyyi wa a'immatul ahli albayt alayhim assalam, yace akwai wa'anda suke da aqida kuma wa'annan ɗan shi'a ke su ne wa'anda ke yin ainihin a lokacin da mutum zai mutu sai ai maka talqini, cewa ka shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi iqrari da annabtan annabi ba nan ba kawai, da kuma a'immatul ahli albayt, ka tabbatar da ainihin wa'annan shugabannin ahli albayt din lalle sai ka yadda zaka tabbatar zaka yi ikrari da cewa annabin Allah ne, manzo ne daga Allah, su ma sai ka tabbatar da cewa su ma shugabanni ne na musulunci. Dan ɗan shi'a ke yin wannan, shi yasa anan kasa zaka ga yake cewa unzur miftahul karama min kutubi shi'a, ka dubi ainihin miftahul karama daga cikin littattafan shi'a juz ina harko shahi na 408. Kaga wannan aqida ce ta ainihin ɗan shi'a suke kokarin tabbatar da ainihin haka. To wannan ma bid'a ce, baya da asali a cikin addini, babu wani dalili da za a kawo ko hadisi ko aya ta Alkur'ani, bal ma ko ijma'i babu wanda zai tabbatar da cewa wannan haka yake, illa kawai aqida ce ta ɗan shi'a. Abu na hudu qira'atu surati yasin, karatun surati yasin alal muhtada, yake cewa akan ainihin mai muktadar wanda ke batun rasuwa sai a karanta masa surati yasin, wannan abun bai tabbata ba, wannan ma ainihin bid'a ne. Malam yake cewa ka koma a wagga littafin ahkamul janaiz, ka koma ka dubi matsala ta 15, an kawo magana a wuri, saboda babu dalili ainihin akan haka cewa a karanta ma ainihin mamaci surati yasin. Waɗansu ne daga cikin malamai suka kawo ainihin haka, amma ba shari'a bane, babu dalili da ya tabbatar da ainihin haka. Sai abu na gaba na karshe a cikin wannan babi yace tawjihul muhtadar ila alqibla, haka kuma fuskantar da mamaci zuwa alqibla, a ce yana batun rasuwa, saboda haka a juya shi huskansa ya ta duban alqibla. Wannan ma malam yake cewa mun yi bayanin sa an kara huwa Sa'id bin Musayyib ya inkarin sa, kama fil muhalla, kama yadda yazo a cikin littafin muhalla na Ibn Hazm kenan, yazo da shi akan cewa wannan abun bid'a ne, bai tabbata ba. Idan ka dubi al muhalla juz'i na 5 shahi na 174 zaka samu wannan maganan. Wa Malik, haka Imam Malik ya nuna ainihin abun bai yi ba, ma'ana ainihin ba sunna bane, kama fil madhal, ya zo a cikin madhal na Ibn Hajj kenan, saboda haka ya zo da shi juz'i na 3 shahi na 229 zuwa na shahi na 230, yace wala yasihu fihi hadithun, babu wani hadisin da ya inganta ainihin akan haka, saboda haka hadisin da ake kawo akan haka hadisi ne wanda yake da'ifi, Na'am, dan haka akwai hadisi da yake magana akan karatun suratul Yasin din. To amma kuma hadisi ne wanda yake ainihin da'ifi, saboda haka ba zai zama hujja ba, ba zai zama ainihin dalili ba ainihin akan haka. Kaga waɗannan bid'o'i ne wanda malam ya lissafo waɗanda ake yi kamin rasuwar mutum. A lokacin da yake batun rasuwa, akwai masu irin wannan aqida, akwai masu irin waɗannan maganganu cewa hakan nan faruwa. To malam yake cewa wannan bid'a ce, babu abin da ya tabbatar da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa a cikin addini, bal ma ainihin wannan abubuwa ne waɗanda waɗansu suka kirkiro a kansu. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu. Lokaci yayi ne ku. Saboda haka waɗannan kenan, farko kenan za mu zo mu shiga a karatu na gaba, bid'o'in da ake aikatawa, abubuwan da ake yi bayan ainihin mutuwan mutum. Waɗannan abu ga sunan malam ya jero su da yawa, da kuma dalilansu, da kuma inda ainihin ya ɗebo waɗannan abubuwan gaba ɗaya, cewa ba sunna ba ne, addini bai tabbatar da haka ba. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga irin waɗannan bid'o'in da abubuwan da suka yi kama da su. Abinda muka faɗa daidai, Allah maɗaukakin sarki ba mu ladarsa, ba mu ikon aiki da shi, ya ba mu ikon gujewa bid'a daga ciki. Kurakuran da muka yi kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Allah ya gane da mu gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta, ya gane da mu ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya, masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya, marigaya cikin mu Allah ya kitansu, Allah ya rahmace su, mu kuma Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe, ka sa mu cikin imani. Allah ka zaunar da mu lafiya, ka ba mu lafiya, da zaman lafiya a cikin nan, kasan shugabannin mu Allah ka shirya da su, Allah ka ba su ikon yin adalci, ka ba mu ikon yin musu'a kamar da shari'a ta yarda. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.